Daga murya Amurka a Washington DC. Masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Shirin yau da gobe ne kuke saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25.31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za iya kama muta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu tayar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Zahra Aminu Fage. A yau Litinin 12 ga watan Fabrairu na shekarar 2024. Shirin yau da gobe zai leka Najeriya ne tare da wakiliyar mu Rukayya Basha, inda a yau shirin zai tattauna akan kalubalen da mata ke fuskanta musamman ma idan ba su yi aure da wuri ba. Sannan muna tafe da tattaunawa da wani matashi akan sana'arsa ta waka. Baya ga haka kuma za mu leka zauren girke-girken mu. Sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe.
Masu sauraro barkamu da warhaka, barkamu da sake kasancewa da ku a wani sabon zango na shirin yau da gobe. Shirin da ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin namu na yau, za mu tattauna ne kan kalubalen da mata ke fuskanta sakamakon jinkirin aure. Mata da dama na shan suka saboda rashin yin aure da wuri. Akan ce wasu na ruwan ido, ko suna jiran mai kuɗi, ko a ce sun tsaya boko, ko kuma a ce ta sa aiki a gaba wanda shi ya hana ta aure, da dai sauran maganganu daga wurin al'umma. Abin da za mu tattauna kenan yau a cikin shirin yau da gobe. Sai ku biyo mu don jin yadda tattaunawar namu zai kasance. Ya sunan bakin namu na yau.
Sunana Bilkis Suleiman.
To assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Sunana Rabi'atu Muhammad, shugabar kungiyar Domin Marayu Charity Foundation, wadda aka fi sani da Mrs. Kazauri.
Sunana Hafsa Tihaya.
To Hajiya Bilkisu, in muka fara da ke, akwai wani kalubale da wato ƴan mata ke fuskanta a wannan zamanin, wato shine rashin aure da wuri, wanda zaki ga ana takura musu da su fito da miji. To kuma shin menene yasa wasu iyaye ke matsawa ƴaƴan su lamba da su fito da miji?
To gaskiya ni dai ana gefen iyaye, bai kamata su matsawa ƴan mata akan sun yi jinkirin aure don sun yi jinkirin samun miji a matsa musu su fito da miji ba. Don gaskiya wani jinkirin alheri ne. Amma in ka ce yaro sai zai je ma ya dauki wanda ba na kirki ba, kin ganye dauki ba na kirki kuma ba zaman auren ake yi ba. To jinkirin iyaye da suke matsawa yara akan su fito da miji don sun yi jinkirin aure gaskiya bai kamata ba. Bai dace ba gaskiya.
To wasu kuma na zargin cewa ruwan ido wajen zaben miji da wasu mata ke yana ɗaya daga cikin abin da yasa suke rasa miji. Ya kike ganin wannan al'amari?
To bazan ce a'a ba, amma wasu suna da ruwan idon da gaske ne. Amma wasu kuma dai haka Allah ya kaddara musu. Don wani zaki ganshi ba Allah bai zai kawo mishi mijin shi da wuri ba. Sai a can gaba. To za a yi ta shan dai maganganu. Za a yi ta shan tsongoma. Amma gaskiya wasu dai suna da ruwan idon a gaske ne. Suna jiran ko mai kuɗi ko kuma wanda suke so sosai. To sai ya kawo musu jinkirin. To zaki ga yawancin yara akwai shekarun da suke samun samari da yawa. Sai kiga sun yi wasa da samarin ko sun yi sakaci. Sai kiga ya kubce musu kuma lokacin ya riga ya wuce. To ke sai kiga kafin su samu ana biyu lokaci na biyun nan gaskiya samun masu so su yana musu wahala.
To wasu kuma suna ganin cewa akwai mata da dama da zaki ga ba sa son bawa maza dama, don suna ganin cewa mazan da yaudara suka zo ba sun zo ne saboda maganan aure ba. To su kuma irin waɗannan mazan me zaki ce akan su?
To gaskiya irin waɗannan mazan gaskiya ni zan ce su ji tsoron Allah. In ka san ba za ka auri yariya ba don Allah kar ka tinkare ta. Don kana sa zuciyarta suna sa wasu ciwon zuciya. Suna sa ƴan mata da yawa cikin wani hali. To gaskiya irin waɗannan mazajin ni ina kira gare su da su ji tsoron Allah. In ba su yi shirin aure ba kar su tinkari yarinya.
To malama Rabi'a, in na dawo kanki, akwai kalubale sosai da mata suke fuskanta yanzu sakamakon jinkirin aure. Za ki ga mace ba ta yi aure ba sai ai ta cewa ta ki ta yi aure saboda tana zaba, tana ruwan ido, a ta sa boko a gaba, a iyayenta ma sun ce sai mai kuɗi, ko kuma ita din ta ce sai mai kuɗi, iyayenta su ce dai duk wanda ta samu. To kin san maganganu dai iri daban-daban daga wajen al'umma, wanda kuma in muka duba cancan ciki za ki ga cewa akwai mata da suke iya kokarin su wajen ganin cewa sun samu mijin su yi aure, to amma kuma ba mamaki lokaci ne bai yi ba. Me za ki faɗi game da irin wannan yanayi da mata suke shiga?
To alhamdulillah, kin san mu halin mu na al'umma. Zan iya cewa kai baka san halin da mutum yake ciki ba, kakan iya yanke masa hukunci a koyaushe. To da dama kamar mu da muke tare da mata yan, kuma muke cikin hidima tare da su, aka ce mai daki shi yasa inda yake mishi yoyo. Zaki samu akasari kalubale ne kala-kala wanda ke janyo rashin auren. Yanzu a zamanin nan ma da ake ciki, gaskiya kafin ki samu ishu na a ce wai yarinya sai ta yi makaranta, ko kuma bata samu mai kuɗi ba, ko wani abu, gaskiya ana dadewa. In a baya an yi, ba zan iya ce miki ba ai ba a baya, amma a yanzu kalubalen suna da yawa. Na farko zaki samu maybe sai an riga an fahimci juna, an wasu wani ma har an sa rana, sai ki ga wani abu ya kullu yawa wanda kuma zai iya hanawa. Wani kuma dama kana yin addu'a, kin gane, kana yin addu'a ana yin abubuwan, to amma kuma sai kiga in Allah ya riga yayi auren ba zai yi ba, sai kiga an fasa. Sa'annan kuma kamar in zan yi miki misali da bangaren marayu, mata marayu ko kuma marasa karfi, su kuma zaki samu kalubalen da ake samu shine na wannan kayan daki. Kayan dakin nan shine babban damuwa, domin zaki samu kiga an ce uwa tunda marayu ne, ko kuma inda uban ma ba karfi, zaki samu kiga an ce ai ba su da halin da za su yi kayan daki. Gashi kuma Allah ya kamu zamani da su mazan ba za su iya daukar wannan nauyin ba, ko da kuwa suna da halin. To gaskiya kalubalen suna da yawa, kalubalen suna da yawa. So a matsayin mace uwa, kuma uwa ta gari wanda take so yarinyarta ta yi aure ta zauna gidan mijinta, mun ba babban dalili ba, ban gani abin da zai sa ki ce wai an fasa auren yarinyar nan ba, sai dai in bisa wani babban dalili wanda zai iya zama uzuri.
Akwai al'umma da dama wanda suke faɗe-faɗe su yi ta maganganu wanda bai dace ba akan yarinya in aka ganta a hakan ba ta yi aure ba. Ma'ana kamar yadda nake ce miki kalubalen da su matan suke fuskanta, za ki ga a cikin unguwa a ce ai ba ta yi aure ba, ai ruwan ido take, ai boko take. To wani irin kira da jan hankali za ki yi wa irin waɗannan al'umma wanda ba su san me ke faruwa da rayuwar budurwa ko mace ko bazawara ba, amma kuma sai su yi ta maganganu daban-daban akan ta, saboda wasu irin maganganun nan da mutane suke shi yake sake jefa su ya dilmiyar da su cikin matsala, har ma ya kai ga su je su auri wanda bai dace ba.
Na'am. To abin da yake faruwa, su al'umma madaman kai musulmi ne kuma ka san a rayuwarka cewar komai yi ne na Ubangiji, idan Allah ya riga ya kadirto abu zai faru sai ya faru. Dukkan cikin lamuran mu mun riga mun san cewa ba yin kanmu bane, Allah ne yake yin iko akan komai. To a matsayinka na dan adam musulmi mai tunani mai hankali, ya kamata kai tunani akan cewar kar ka ga yarinya mai bi ko dan saboda ba ta yi aure ba, ko shekarunta ya wuce haka, ya wuce na ta yi auren kaga ba ta yi aure ba, to ka kaddara a ranka cewa lokaci ne bai yi ba. Idan kana da kaga za ka iya yi mata addu'a, ka yi mata addu'a. Idan kuma ka gano wani abu wanne ya kamata a ce ka ba da shawara ka bayar da shawara, amma shi aure kamar habo ne, in Allah ya riga ya kawo shi sai an yi, amma kuma kafin zuwan nashi sai kiga wasu sun dauki lokaci. To ni kullun jan hankalin da nake wa mutane su daina yi wa mata wani irin magana, dan ka ga mace ka ce wai maybe ba ta son tayi aure ko kuma tana ruwan ido ko something like that, a'a ba wannan bane, kawai lokaci ne, Allah ne bai yi cewar lokacin auren ta yayi ba.
To masu sauraron mu kada da ku sha'afa, shirin yau da gobe ne ke zo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu za mu je ga hutun takaitaccen lokaci, kana muka dawo shirin namu zai dora.
Na Hafsatu Haya.
To a matsayin ki na matashiya kuma wacce bata taba yin aure ba, akwai kalubale da dama da ƴan mata suke fuskanta sakamakon wato jinkirin aure. Ya kike ji in aka wato fuskance ki da irin wannan wato maganganu, baki aure ba, kina ruwan ido, kin sa boko a gaba, aiki kike yi, to me zaki ce mana?
To gaskiya da abun yana damuna sosai. Akwai peer pressures, the neighbors, the mutane with the society you live in, the people you cope with. Gaskiya babu dadi. Duk da dai an san komai lokaci ne, an ce it's better to be late.
Ustazalla.
Okay, to. Wanda kai aure late da kai zaben tumun dare. Yawa. To gaskiya babu dadi. Wallahi at times na kan zauna a daki, like zaki ga kawayenka sun yi aure da masu kamun kai da wanda ba su da kamun kai sun yi aure, kai ba ka da shi, ana ce kana zaben miji ne ko kana jiran mai kuɗi ne ko gashi nan dai abubuwa da yawa, amma dai kan in ka sa Allah kuma a gaba sai Allah ya mana zabi mafi alkhairi. Gaskiya da abin yana damuna, amma gaskiya yanzu ya bar damuna, saboda in kace zaka bi abubuwan da mutane ke cewa babu inda zaka je. So what I did is gaskiya na ci gaba da addu'o'i na, na barewa Allah komai, na gama degree ina, so sai na ce to da zaman nan babu aiki, sai na ce bar in je na masters. So abu yana dan dauke min dan guntun business da kake yi can ba a rasa ba, faɗi tashi ka samu abun ka ga makaranta, so sai abun ku gaba ɗaya dauke min haka, kuma da dadi na bar mu Allah zabi, ko muna jiran zaben shi insha Allah.
To kaman mutane da suke ce miki kina ruwan ido ko kuma kin sa boko a gaba, wani irin amsa kike ba wa irin waɗannan mutane in suka tunkare ki da irin wannan magana?
To gaskiya in suka mun magana a can suka ce musu komai lokaci ne. Akwai wata da ta taba magana take ce mu har yanzu na kirin aure, so nace mata har yanzu ke ma da biki mutu ba. Maganan gaskiya ne, saboda komai yana hannun Allah, da rai da lafiya da aure duka yana gurin Allah. So ita da na taba mata magana nan bata sake min magana nan ba. Da wasu kuma nake ce musu komai lokaci ne na Allah, so babu mai bani ci, babu mai bani sha, gidan iyayena nake har yanzu babana bai taba ce min wai in tashi in bar mu gida ba don ban aure ba ko kuma mahaifiyata, a'a sai dai kullun addu'an su Hafsa, Allah ubangiji ya miki zabi mafificin alkhairi, wannan jinkiri Allah ya zama miki alkhairi, ba wai zaman ka gida bane da akwai bambanci do da auren, auren da yana da muhimmanci, amma kai wata sai mana kake gidan ubanka ba kafin wasu wanda suke gidan auren jin dadi, saboda peer pressures ya sa wasu sun yi aure wanda bai kamata ba su aura ba sun aura. Ciyarwa, sharawa, a time suka daukar nauyin kansu saboda irin haka. So shi sai an kabar mu Allah zabe, sai Allah ya maka zabe mafificin Allah.
To wani shawara zaki ba wa wato ƴan mata har ma da zaurawa wanda su ma suka yi auren suka fito kuma ba su samu ba, suke fuskantar wannan irin kalubale, wani irin jan hankali da kira zaki musu?
To gaskiya maganar da zan ce musu guda ne, haƙuri. hakuri yana maganin komai, duk wani abu da ka sani a duniya ne, in baka sa hakuri ba to ba za ka ci galaba ba, amma in ka sa hakurin nan ka mika ma Allah lamuranka, wallahi za ka fi kowa jin daɗi. In kana da iyaye ka bi iyayenka sau da kafa, za ka samu duk wani abu da kake nema.
Masu sauraro, har yanzu dai kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Za mu leƙa zauren girke-girken namu.
To haka yake masu sauraro, yanzu kuma za mu koma gefen kwalama, inda bakwarmu a yau aka ce magana a bakin mai ita ta fi daɗi, saboda ni kaina da ta faɗa min shinkafan da za a yi yau har na manta sunan shinkafan. Amma dai za mu fara da kanki, gabatar mana da sunanki.
Sunana Maryam Bakwai Idris, wanda aka fi sani na a Instagram da Mary Mills Ammo.
Haka ne, Mary Mills Ammo, wato sunan da aka fi sananta da shi kenan a dandalin sadarwa na Instagram. To a yau bakwarmu me zaki girka mana ne?
To a yau za mu caramelized onion rice.
To masu sauraro, daga jin wannan sunan shinkafa dai kun san cewa akwai daɗi a wajen nan.
To a ita ne shinkafa dai, gaskiya kamar yadda ko yaushe muna cikin yau daga jollof, yau da fara waiwa, ita ma ba ta da wahala, tana da sauki, amma za mu samu canjin abinci.
Haka ne. To kamar yanzu uwar gida a gidan in tana buƙatar ta yi wannan shinkafa, da me take buƙata?
Okay. Da farko kina buƙatar shinkafan ki, zaki iya amfani da kowace shinkafa, ko da basmati, ko kuma shinkafa ki yar gwamnati, ko shinkafa ta gida. Sannan kina buƙatan albasa manya-manya guda uku. Sannan kina buƙatan spices, da kuma kina buƙatan spices, sai kina buƙatan mai da dan attarugunki.
Wato spices kayan ɗanɗano kenan, da kayan ƙamshi.
Na'am, dan ita tana buƙatan kayan ƙamshi sosai. Su kenan abin da kike buƙata.
To bayan uwar gida ta samu waɗannan abubuwa da kika yi mana bayani, ya za ta fara?
Yawwa. Da farko dai da farko dai zaki parboil shinkafin ki, zaki tafasa shinkafar, sai ki tace ta, ki wanke ta, ki tace ta, ki aje ta a gefe, ta dahu kaman kashi 80 a cikin 100. So sai ki tace ta, in kin tace ta sai ki batta. Idan kika batta, sai ki zo ki samu albasan nan, sai ki yanka shi haka a tsaitsaye guda uku nan gaba ɗaya. Idan man ki yayi zafi, sai ki daura shi akan wuta. So idan kika zuba albasan, ki bashi ki ta juya, kina juya
duka albasa guda uku, ki
albasa guda uku kuma manya zaki sami.
To shi kuma man fa kaman da dan yawa ko kadan kawai?
Yawa, shinkafan un zami a ce kaman zami ta mace misali mudu daya, to zaki samu manki kaman gwangwani ɗaya da rabi haka ya isa. Sai ki zuba, ko gwangwani ɗaya in baki san mai da yawa. So sai ki zuba albasan nan guda uku. In kin sa albasa guda uku nan, ki soya shi, idan ya zama har ya fara canja kala, yana dan zama brown kenan, kar ya kone, amma in ya zama da wannan kalan da ya shine caramelized. Yawa, to sai ki kwashe albasa. In kin kwashe albasan, sai ki bar dan kadan a ciki. In kika bar kadan a ciki, sai ki kawo wannan kayan ƙamshin naki, ya zamanto akwai su kanin fari, su
citta,
da duk dai wani kayan ƙamshi da kike so zai fito.
Amfani da shi,
shi amfanin soya kayan ƙamshi a cikin mai, yana fito da ƙamshin sa sosai. So idan kika zuba shi, sai ki kawo wannan shinkafan da kika tace ta a gefe, sai ki zuba akan wannan dan guntun albasa da mai din nan da kayan ƙamshin nan. In kika zuba, ki samu, in kina da hali kina da tukunyan ki nonstick, ki zuba a ciki sosai.
Irin wanda tukunyan da ba ta kona abinci kenan,
ba ta kamawa ba. Sai ki zuba a ciki, sai ki dan jujjuya, ki kawo su maginki, sai ki zuzzuba shi. In kin zuba da kina juyawa, kika taba komai, test din ki ya ji, in ya ji sosai, ki kawo ya sunan abin nan soy sauce in kina da shi,
wani sinadari kenan kaman baki haka, dan ruwa a kwalba haka ko?
Na'am. In kina da shi, za ki sa, in ma ba kya so, ba lalle sai kin saka ba sai ya canja miki kala ba. To in kika jujjuya gaba ɗaya, kika yi abinki, kika ga ya hada jikinsa, in kika ji shinkafan ya riga da ya dahu sosai, so ba sai kin ƙara ruwa ba. In kin ji da dan saura, sai ki samu ko da dan ruwan nama ne kaɗan wanda kike ajiya, sai ki dan zuba akan shi. In kin zuba akai, sai ki rufe. To da kin rufe, in yana turara da kin bude kin san mu mata muna da wani abu yawanci ba cika barin girki ya turara ba shine yake janyo abinci ya lalace da wuri yes so sai ki bar shi ya turara za ki ga turiri yana fitowa ta saman sa wutan can kasa
sosai can kasa
eh so in kika ga turiri yana fitowa ya dahu kenan sai ki kawo wannan albasan da kika kwashe shi a gefe sai ki yaryada shi akan shinkafa in kika yaryada shi akan shinkafan sai ki kuma dan juyawa in kika juya shi sai ki rufe shi in kin rufe shi sai ki bar shi ya kuma turara minti 5 albasan ya kama jikin shinkafa shikenan kin gama zaki iya serving din sa da ko sauce in kike so ko da dan pepper chicken in ki dai da dan salad kin ga at least dai an samu canjin
abinci kuma gashi ma ba yi da wani kashe kudi na lura sannan kuma ma uwar gida a gida za ta iya wannan shinkafa ma ba tare da ta sa nama ko kifi ko wani abu ba in aka yi shi haka din ma zai tafi da dai
to uwar gida a gida da fatan kin ji dadin wannan nau'in shinkafa da bakwar mu a yau tai wato mai suna karamal mene
karamalization
to kun ji ni kaina ma na manta sunan karamalayin rice to caramelized onion rice kun ji shi sunan dai abin da dadi na yan gayu da fatan uwar gida dai ba za ki ji sunan wannan shinkafa ki yi tunanin ko wani kashe kudi za a yi mai ba a'a da dan shinkafan ki dan man ki dan albasan ki da sinadarin dandanan ki da kayan kamshi ma ya wadatar ki burge mai gida a gida da wannan nau'i na shinkafa ba a ce kullun daga da faduka sai kuma fara da miya ba ko kuma a ce mai mai da yaji to wannan dai in muka duba za mu ga cewa shinkafa ne wanda in kai shi kai kanka zaka ji dadi shi kanshi wanda kai domin shi a gida wato mai gida da ƴaƴa ma za su san cewa fa maman su ta canja salo wannan karan ko ba haka yake ba
haka yake
to madalla yanzu kuma zamu garzaya fagen waƙe-waƙe inda a yau muke tare da wani shahararren mawaƙi mai suna Awwal Adam inda zai bayyana mana yadda ya fara sana'ar waka har izuwa wannan lokaci.
To ya sunanka?
Sunana Awwal Adam.
To mallam Awwal Adam mu a matsayinka na matashi da muke wannan lokaci shin me ya jawo ra'ayinka ka fara sana'ar waka?
Eh to farko abin da ya ja ra'ayina na shiga harkar waka ina da sha'awan abin tun ina matakin primary nake da sha'awan harkar waka kuma ina dubi da na gaba da ni kamar yadda Hausawa suke cewa da na gaba ake gane zurfin ruwa na ga mawaka ba ɗaya ba ba biyu ba wanda da shi suke ci suke sha suke rufawa kansu asiri haka ya ja hankalina kasancewa kowa da abin da yake sha'awa tunda waƙoƙin nawa ba wai guda ɗaya nake ba ko in ce ba bangare ɗaya nake ba ina yin na siyasa kuma ina yin na soyayya da dama dai haka waƙoƙi har na ɗin sarauta ma ina yi sosai biki suna da sai sauransu
to kai kana da ubangida ne ko dai kawai kana yin abubuwan da kanka ne
eh to gaskiya ba zan ce ba na da ubangida ba ina da ubangida wanda lokacin da na shiga harkar waka lokacin da na fara zuwa studio shine ya dan kama hannuna ya nuna min wasu abubuwan daban sanya ake yin su bikin ga ya zama ubangida na tunda duk wanda zai nuna maka abu ya ce maka wannan ba daidai bane ga daidai musamman a sana'ar da ka shiga koyanta to tun daga ko iya wannan koyi nuna maka har abada riga zama mai gidanka to Shafi'u mai lantarki dan jahar Jigawa wanda shi ma ma'aikacin gidan radio ne a yanzu haka Fa'ida Radio to ina alfahari da shi sosai kuma makidi ne wanda ina alfahari da shi kasancewa shine mai gidana kuma ina fada ko ina
to daga lokacin da ka fara sana'ar waka zuwa yanzu wani abu ne a matsayinka na matashi kuma mai sana'ar waka zaka daga ka ce eh yau kana alfahari da wannan harka ta wato sana'a ta waka
ito abinda nake alfahari da shi na samu nasarori sosai a wannan harka tunda da shi ne aure sana'ar waka kuma da shi nake ci nake sha har yanzu bugu da ƙari kuma da shi na mallakin muhalli nawa na kaina with time kuma abin hawa ma na nan zuwa insha Allah
to masha Allah to kai ma yanzu yanda kake da ubangida a da kai ma kana da yara da suke karkashin ka ne wanda watakila ba mamaki su ma ta sanadiyar dalilin ka su ma suka fara wannan harka ta waka
sosai ina da yara da dama wanda ɗaya daga cikin su ko in ce wanda nake alfahari da shi a ko ina shine Khalid Funny Guy wanda ya wata waka na alifin fata alamu alishada fata Allah a studio na ma aka yi wakan ni ne mashi recording na masa komai wanda wakar na ga ta yi shura daidai gurgudu tunda har an bashi award ma a Pandora award da aka yi kwanaki a Kano sosai yaro na ni
to yanzu dai da mu da masu sauraro zamu so ka dan rera mana kadan daga cikin wani wakan ka da kake alfahari da shi
eh to wakar da nake alfahari da ita wanda ita ce wakar da ta fitar da ni ita ce wakar momi
nayi gamo da wata yarinya kyawunta yaro dani tafiyarta na burge ni kallanta na burge ni
nayi gamo da wata yarinya sauranta yaro dani tafiyarta na burge ni kallanta na burge ni sufofinta sana fada watakila kwa gadi ta momi ta farace cikin mata ta bambanta mai dogon gashi ce idanuwan ta farare ne mai dogon hanci ne momi kyakkyawar mata gashin giranta a kokwance na idanuwan ta amin mike a jikin momi ba rama yanayinta mai tsafaka ki bari
wannan ga ina alfahari
da ne masu sauraro da fatan kuna jin dadin kasancewa tare da mu a wannan shiri na yau da gobe inda a yau muka samu mawaki wanda shi ma gashi nan yana ta rera mana kallon nashi basiran da Allah ya wato bashi to ka san a rayuwa akwai mutane sukan fuskanci kalubale iri-iri da dama a cikin sana'o'in su suke na yau da kullun shin a wannan sana'ar ta waka menene babban kalubalen ka da kake fuskanta
truly akwai kalubale da dama a rayuwa da dan adam yakan fuskanta to amma a sana'ata kalubale da na fuskanta shine lokacin da na fara wato ainihin sana'ar da na dan fara nisa a harkar mahaifiyata ta nuna min cewa ba ta san harkar kuma nan take sai na ja baya da harkar kasancewar babu kyau kaga mahaifiyarka ta ce ma baka san abu ka dage cewa sai kai wannan abu abin ba koda ma zaka yi din to ba zaka samu nasara ba to utam dai a hankali na dingilan labanta nake nuna mata ai an yi mawaka da dama ma irin su mamman sha ta dai da sauransu kuma sun mutu mahadda wannan harkar ne suke kuma sarfawa kansu asiri ba ta ita waka wata abaci wadda ina ƙara jawo hankalin matasan mu ko in ce da sauran jama'a baki daya ana mana kallon mawaka kamar ba mu san me muke yi ba wato ita waka zan iya ce mata karatu ne amma sai ka tsabtace harshenka kasancewa mawakan muna nan mun kasa da dama wasu suna yin waƙoƙi irin na batsa kuma kasancewa mu Hausawa ne to addinin mu bai yadda da hakan ba matakin farko kenan na biyu kuma idan muka dubi al'adar mu bai yadda da shi ma da wannan abun ba
to a ƙarshe wani irin kira da kuma fata zaka yi wa ƴan uwanka matasa a wannan lokaci da kowa ke fama da yanayi na rashin aikin yi
eto fata da nake wa matasa wanda musulmai da wanda ma ba musulmai ba da kuma kira da zan jawo hankalin su cewa kowa ya natsu ya san me muke saboda yau da gobe ta bar komai ba idan aka ce yau kai yaro ne to wata rana za a zo a kalle ka a ga cewa kai ba yaro bane ya kai matakin da kai ma za ka mallaki ƴaƴaye wani ma har da jikoki idan Allah ya ba mu tsawon rayuwa to abu na farko shine mu koma makaranta kiran da zawo matasan mu dan tabarbarewar wato tarbiyyar mu ya fara ne da rashin ilimi kware ko rashin ilimi na daya daga cikin abubuwan da ke tabarbara mana tarbiya to mu koma makaranta matasan mu ba a girma da karatu bugu da ƙari mu kama sana'a duk kankantanta ba a rina sana'a wani daga yankan kumba ne yanzu ya mallaki biliyoyi wani daga saida rake ne wani shiwi shaina so ba a rena sana'a ba dole wai idan baka da baiwar abu karka ce lalle dole sai ka to ana canja wani daga yankan kumba ya canza ya koma saida carrot wani daga saida carrot ya koma shiwi shaina to ba a san inda za a dace ba
to masu sauraro dai ina kai anan zamu tsaya a wannan wato tattaunawa da muka samu da babban bakon wanda yake wato ya kama sana'ar waka kuma inda ya shiga wannan sana'a ta waka da kafar dama da fatan matasa da suke sauraron mu a daidai wannan lokacin kuma za ku wato yi kokari ku ga cewa kun fidda baiwar da Allah ya baku ko ba ma ta fannin wakar wato sana'ar waka ba ta kowani irin fanni kowa da irin wato baiwa da Allah ya bashi to masu iya magana dai suka ce laifin daɗi karewa
da fatan kun ji dadin wannan shiri da muka kawo muku. Sai ku tara da mu a shiri na gaba domin jin wani maudu'in za mu kawo muku. Ku ci gaba da sauraron shirye-shiryen sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci. A madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma wakiliyar mu a Najeriya Rukayya Basha, da wadda ta daidaita mana sauti Julie Leathers Gresham, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin. Ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku. Ku huta lafiya.
Yau da gobe shirin su BOA musamman na ba. Muryar Amurka yau ta